Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Alhamis 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Aisha da kanun labarai.
To, Murtala, kasar Finland ta baiwa Ukraine tallafin yaki dala 169 domin ci gaba da kare kanta daga mamayar Rasha. Isra'ila ta kai harin sama a zirin Gaza a wani matakin martani kan rokokin da aka harba yankinta. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun sake bude babbar hanya da ke kan iyaka da Palestine bayan kwanaki 4 da rufe ta.
To, kanun labaran kenan. A bangaren rahotanninmu, za ku wato kawo muku tattaunawa kai tsaye dangane da ƙarshen shirye-shiryen zaben shugaban ƙasar Najeriya da ya rage saura kwanaki 3. Haka kuma za mu kawo muku rahoto dangane da yadda matsalar ƙarancin takardun kuɗi ke shafuwar shirye-shiryen zaben na Najeriya na bana. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar za ta gabatar. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraronmu. Amma duka, sai an fara da shan kan cikakkun labaran duniya kenan. Kashi na farko, Aisha da gare ki.
Sauraro, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis ne kasar Finland ta bayyana cewa za ta baiwa Ukraine kuɗi dala miliyan 169 a matsayin tallafi, wanda ya hada da tankokin yaki samfurin Leopard 2 guda 3. A wata sanarwar da ma'aikatar tsaron Finland ta fitar, ta bayyana cewa an yi wa tankokin tanadi jure duk wani dashin bama-bamai da ake dasawa a ƙasa. Kana tallafin ya kunshi baiwa dakarun na Ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankokin. Wannan sanarwar na zuwa kwana ɗaya bayan da ƙasar wato Spaniya ta bayyana tallafin tankokin samfurin Leopard 2A4 guda 6 ga Ukraine. Tankokin ƙirar Jamus na cikin jerin tankokin da ake aikawa Ukraine bayan da jami'an Ukraine ɗin suka buƙace su domin su kama ƙafar dakarun Rasha. Da farko, Jamus ta ki amincewa da wannan buƙatar domin gudun kada a ta'azzara rikicin, amma ta sanar da ƙawayenta masu samfurin tankunan cewa za su iya aika wa Ukraine tankunan. A yau Alhamis, Isra'ila ta kaiwa wasu da ke da alaƙa da 'yan ta'addan wato ƙayan bayan Hamas har-hare ta sama a zirin Gaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin Isra'ila a wani wato awanni 5 kafin su kai harin. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce sun auna wuraren da ake kira wato kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun. Dakarun sojin saman na Isra'ila sun dakile harin rokoki 5 cikin 6 da aka harbo wa kasar, yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin Isra'ila. Harin ya biyo bayan wani samame da Isra'ila ta yi a jiya Laraba a yankin yammacin gabar kogin Jordan, wanda ya sanadiyar mutuwar Falastinawa 11.
To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. To, amma kafin nan, bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Yanzu haka dai, hukumar zaɓen Najeriya da jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu da ma sauran masu kada ƙuri'a a ƙasar suna kammala shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban ƙasar da 'yan majalisar tarayya a ranar Asabar mai zuwa, nan da kwanaki 3 kenan. To, kai tsaye yanzu haka muna tare da abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu, da yanzu haka take a Najeriya domin jin halin da ake ciki. Grace, kina tare da mu? To, an jima kaɗan idan muka sami Grace a kan layi, insha Allah za mu kawo muku tattaunawar da za mu yi da ita kai tsaye dangane da wannan wato dangane da shirye-shiryen zaɓen da za a gudanar a ranar Asabar a Najeriya. To, da alama Grace ta sami shigowa. Malama Grace, kina tare da mu?
Ina tare da ku a nan sanyin nan.
To a yanzu haka da kin kwana biyu zuwa uku a Najeriya, kuma na san cewa kin dan zagaya, kin sami ganin irin shirye-shiryen da kama daga hukumomi na masu ruwa da tsaki kalin sha'anin zaben da jam'iyyun siyasa har ma da masu zaben suke yi. Bari mu fara da kansu hukumomi, shin yaya zaki ce dangane da shirye-shiryen gudanar da wannan zabe da za a gudanar a ranar Asabar na shugaban kasar Najeriya?
Yawa manan matsala idan ka saurari shirin da muka yi wanda muka yi taron wayar da kan jama'a kan harkokin zaɓe da muka gayyaci hukumar zaɓe, jami'ar hukumar zaɓe ta yi bayani cewa hukumar zaɓe ta kammala shiri kaf na gudanar da wannan zaɓe, kama daga tura kayayyakin zaɓe, ma'aikatan ayyukan zaɓe, duk dai shirye-shiryen da ya kamata ta yi. Mu ɗan jarida ranar Litinin aka idan raba wa kowane ɗan jarida da ya rajista katunan izinin ɗaukar rahotannin wannan zaɓe da za a yi. Kuma kamar yadda muka bayyana a lokutan baya, mutane masu jami'an sa ido daga ƙasashen duniya daban-daban sun riga sun iso Abuja tun farkon wannan mako domin sa ido akan wannan zaɓe. Nan inda nake hotel inda nake nan akwai wata tawaga da ta fito daga Amurka wadda ta kunshi manya-manyan kusoshin gwamnati da tsofaffin jami'an diplomatiya su jakadai har ma da shugabannin kasashen ƙetare. Akwai shugaban ƙasar Kenya, akwai tsohon shugaban ƙasar Malawi da dai sauransu da suke cikin waɗannan tawagogi na masu ta ido. To an wannan za ka iya cewa Abuja ta ɗauki ɗumi.
To
wannan zaɓe ne na shugaban ƙasa.
Na'am, idan gaba inda lokaci za mu ji a dalilin da yasa waɗannan muhimman mutane da ƙasashe suke da ra'ayi kan abin nan zaɓe na Najeriya, amma bari mu dawo kansu jam'iyyun siyasa. Su kuma me kika lura, wani irin tanadi ko kuma shiri suka yi domin ganin cewa sun kammala komai don tunkarar zaɓen nan da kwanaki uku masu zuwa?
Kamar yadda ka sani, a lokutan zaɓe irin haka, kamar yadda ake a kowace ƙasa ta duniya, su suna nan ana ta yin gangami, duk da yake ana bisa da tsari akwai iya sa'o'in da aka ɗiba musu zuwa kwanakin zaɓe da za su daina gangamin siyasa. To zuwa gobe duk dai wasu tallace-tallace da ba yaƙin neman zaɓe za a daina shi, saboda haka suna amfani da sauran 'yan kwanakin da suka rage domin ci gaba da janyo ra'ayoyin magoya baya da kuma waɗanda har yanzu ba su san da su tsaye da shawarar wanda ɗan takara za su kaɗa ma ƙuri'a ba domin ganin cewa sun samu kyakkyawan goyon baya. Suna
tara
wurare daban-daban kama daga manyan filaye da dai sauransu.
To Grace, za mu dakatar da ke nan saboda ƙarancin lokaci, amma za mu ci gaba da tuntuɓar ki domin jin yadda aka kasance. Grace Alheri Abdu kenan a Najeriya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin Aisha Mu'azu ta sake shigowa a kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin Taliban a Afghanistan a yau Alhamis sun ce sun sake buɗe babbar hanyar da ke kan iyaka da Pakistan bayan kwanaki hudu da rufeta, yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikinsu ɗauke da kayayyakin abinci a wancan ɓarin ba tare da wani ƙarin bayani ba. Jami'an Taliban ɗin sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga a hanyar Torkham. Sake buɗe hanyar ya biyo bayan wata ziyarar da wata tawagar manyan jami'an Pakistan suka kai babban birnin Afghanistan, Kabul, domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaron kan iyaka, magance ta'addanci da haɗin kan tattalin arziki da shugabannin Taliban da suke makwabtaka da su a ƙasar. Hukumomin Taliban sun rufe hanyar ta Torkham, wanda ya kasance ɗaya daga cikin iyakoki mai nisan kilomita 2,600 da ya raba ƙasashen biyu a ranar Lahadi ne, inda suka zargi jami'an shige da ficen Pakistan da yi wa matafiyan Afghanistan rashin ɗa'a, cikinsu har da ma wanda suke zuwa neman magani a Pakistan.
To a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu, inda har yanzu muke kan shirye-shiryen zaben Najeriya, wanda ya zo daidai lokacin da jama'a ke fama da karancin kuɗi sakamakon sabon tsarin canjin kuɗi da aka bullo da shi a ƙasar. To sai dai kuma rahotanni na bayyana cewa karancin sababbin takardun naira din yana shafuwar shirye-shiryen jama'a da 'yan siyasa na tunkarar zaben. Daga Jos, ga rahoton da Ilyasu Kasimu ya aika mana.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke tattauna halin da suka tsinci kansu game da karancin kuɗi. Dokar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta aiwatar ta hannun babban bankin kasar wato CBN na sakewa takardun kuɗin kasar wato nerori fasali ta shafi dukkanin fannonin rayuwar 'yan kasar, musamman in aka dubi yadda dokar ta rage karfin aljihu da ya kai ga rashin walwala.
Gaskiya karancin takardun nerorin nan sun samu a wani mugun hali, halin da ba mu taba shiga irin shi ba, wanda yanzu mutum da kuɗin shi aljihu sun dawo wani lambobi, sai ka je kowa ka je kana bashi ga ka da kuɗin ba talaka ba, da kuɗin mu an mayar da mu mabarata.
Harkokina ina yau da kullun ne, wanda yake dole sai da kuɗi a hannuna zan je in ga abin da zan saya, in je in buƙatuna in tura da shi tun da muna saya a nan ne shingarin Jos, daga nan mu aika shi zuwa Lagos. To yanzu sanadiyan karancin rashin kuɗin ya janyo abubuwa sun zama na ƙasa sosai a cikin tafiyar harkokin mu na yau da kullun na kasuwancin mu.
Ka je wajen mai POS zai ce maka bashi da cash, har ya kasance ma wajen POS ma fa booking ake ma hakuri ake bayarwa, sai ya dinga ce maka 1000 zaka samu, kuma gidanka ma abinda zaka ci a gidanka yafi karfin 1000.
Da 'yan Najeriya, zaɓuɓɓukan shekarar 2023 sun zo cikin nasu irin yanayin, cikin batutuwa da a yanzu haka ke cazawa 'yan ƙasa kai babu kamar matsalar ƙarancin takardun nerori a hannun al'umma, abinda da dama suka ce ya jefa su cikin halin ƙaƙanikai, har ma suna gani zai shafi damarsu ta fitowa su kaɗa ƙuri'arsu a lokacin zaɓuɓɓukan.
Ni kaina in dai babu kuɗin nan ba abin da zai sa in fito zaben nan. Dalili ko shine ya kamata kafin in fito filin zabe in bar abu a gida wanda za a ci, ni ma in fito ciki na a cike, kaga zan fito da karfi na in zo in bi wannan layin da zan yi awa biyu ko awa uku in zo in zabi wanda nake so.
Ga wannan karancin kudi ya shafe mu, tunda halin da ake ciki mai yanzu tafiya nake sanyi, ba ma kudin 1000 nake nema tun safe in samu, ba kudin da zan tafiya in je garin mu ne zabe, saboda haka ko wannan abu ya kama na ƙasa sosai wannan abu.
Wannan ma abinda mutane ba su ganewa, a karkara fa akwai wanda za su yi tafiyan tsawon kilomita 5 ko kuma su hau machine su je zabe. Yanzu ba ma mai, kai ko akwai mai din ba kudin da za ka sayi mai din, a kauyukan nan ba POS, ya za su je sai zabe?
Ka gani dai ina da kuri'a mutum hudu, amma haka tun da duk da abu ya zama wani iri, dole hakuri da haka hakuri za mu yi mu zauna a nan, ba za a zaɓi da mu ba tunda ba mu da kuɗi.
Hatta 'yan siyasa wannan lamari ya shafe su, haka ita ma hukumar zaben ƙasan wato INEC.
Ni yanzu ya kamata kowane rally ina nan, amma ina son tabbatar maka ina ji na attending only about 8 or 9 rallies out of 36 and Abuja 37. So because of karancin kuɗi, so ba ma wai campaign council kadai ba or campaign rallies ba, kowa ma ya shafe ta, hatta INEC wanda za su tura karkara, za su tura su da POS ne a karkaran ma ba POS, ko in suka je ba za su bukaci cash ko kuɗi da za ko su siya pure water ko ruwa da za su sha ba.
Duk da wannan kalubale da mutane suke cewa wannan doka ta jefa su ciki, da dama sun yarda cewa dokar doka ce mai kyau, sai dai lokaci da aka diba ne a ganin su yayi karanci.
Kamar yadda maganganu muka ji ana maganan shugaban kasa yana maganan yana so a samu yanci ne kowa ya je zabi wanda yake so, domin ya ga duk wanda ya cire kuɗi ya bayar a Najeriya shi yake cin mulki, kowane irin hali ne kuma da shi. To kuma tunda kuna son ku zabi wanda kuke so a ranku, wanda zai gyara muku abin da kuke nema, ku samu yancin ku, ku samu rayuwar ku mai kyau, to dole sai kun yi hakuri ba karɓi kuɗin shi ba. Duk wanda ya fito shugaban shugabanci, kowane irin shugabanci ne, zai cire kuɗi ya ba ku, to ku tabbatar da cewa sai abin da ya ga dama ya muku.
Policy ne wanda yana da kyau, amma timing din is very very wrong, kuma process da aka dauka na gudanar da process na da changing kudaden gaskiya bai yi kyau ba.
daga Jos a Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.
Ta gaida Ilyasu Kasimu, a kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci da wato 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa jamhuriyar Niger ne, inda zai tattauna da ƙwararren likitan kwakwalwa kan yadda tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi kan haifar da matsala a kwakwalwa. Shaye-shaye ko tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi abu ne da ya zama kamar ruwan dare a wasu ƙasashen Afrika, duk wadda cewa ƙasashen na iya bakin ƙoƙarinsu don kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a, musamman a tsakanin matasa. Ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa Dr. Idris Bawa a babban asibitin jihar Agadez na jamhuriyar Niger ya yi bayani kan yadda ake samun masu fama da taɓin hankali sanadiyar tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi, inda ya ce a duk sati yakan duba aƙalla mutum 10, inda 5 daga cikin su ke haukacewa. Ga hirar su da abokin aiki na a jihar Agadez, Hamid Mahmud.
Rashin lafiya na kwakwalwa dangance da shaye-shaye na matasa yana haddasa al'umma sosai a nan wannan jihar ta Agadez. Kuma matasa wanda abin ya shafa yana kama daga shekara 15 zuwa shekara 25 har ma 30. Waɗanda shaye-shaye ya taba musu hankali, yawancin su dai matasa maza sun yawa bisa ga mata har yanzu ban samu ba guda wanda aka kawo dalilin shaye-shaye ne hankalin da ya tabu. Yawanci dai ya shafi matasa maza.
Kamar haka yana nufin cewa babu mata da ke irin wannan ta'ammulin da miyagun ƙwayoyi, koko kuna samun matan ne ta wani siga daban tabuwa hankalinsu ba ta shafi shaye-shaye ko ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi ba?
Yawanci dai mata waɗanda muka samu a nan suna da taɓin kwakwalwansu bai danganci ba shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Tunda in sun zo muna yi musu tambayoyi saboda mu san menene suke sha, to yawancinsu babu guda waɗanda muka samu ta ce tana shan wannan ƙwayoyin ko ƴan uwanta sun ce tana shan wannan ƙwayoyin. Kenan yawancinsu rashin lafiyar nasu ba na shaye-shaye ba ne. Mai akwai waɗanda rashin lafiyar nasu na shaye-shaye, na san ba an rasa ba. A nan dai har yanzu ba mu samu ba wanda dalilin wannan shaye-shayen ne hankalin ta tabo. A wajen maza kullum muna samu, tunda a wata sai mu samu yaron da ya kai daga 5 zuwa 10 sabi waɗanda dalilin shaye-shaye ne kwakwalwarsu ta tabu. Sabi wai ba tsohi ba wanda su da ya suna cikin magani, tunda tsohi suna zawa ne muna ba su randevu ne wata-wata suna zawa suna amsan magani. Amma lisahinmu kullum wata muna lisahi da sabin zawa, waɗanda sabi ne ba su taɓa zawa ba suka zo ga wannan karon. Kuma muka yi bincike ya nuna cewa lalle wannan ƙwayoyin ne suka taɓa musu hankula. Muna fara ba su magani, su ma muna sivirkinsu daga sati guda sati biyu sannu-sannu. Ya danganta da samun lahiyar, suna samun lahiya muna ƙara randevu. Tun daga farko za mu ba su sati guda ko sati biyu har mu kai mu ba su wata guda wata biyu har ya zama muna ba su wata uku. To sai dai magani kullum sai an sha sahe da dare. Magani shi ma an function da samun daman ne muke rage magani. Ana samun sauki magani yana ragiya har a kai inda za a bari magani kadan wanda za a iya cewa ma da dare ne kadai mutum zai sha. Amma ba a tsaye da magani kai tsaye, tunda an tsaye da magani kai tsaye rashin lafiya yana iya kuma ya dawo. Ana rage magani ne ba a tsaye da magani.
To ci hayya ce kuke samun damar kulawa da su?
Yanda muke kula da marasa lafiya a halin yanzu, in sun zo nan ba su da lafiya suna cikin hali na galabaita, za mu sa su cikin magani mai gaugawa wanda za su samu hankalinsu ya dawo cikin kwana 2 zuwa 3, sannan mu sa su ƙwayoyi na waɗanda za su haɗa ne za su yi har tsawon lokaci da yawa. Mai wancan maganin na gaugawa yawanci allurai ne muke sa su wanda za mu yi tsawon kwana 3. Kakin kwanan nan 3 za mu samu dan malata hankalin shi ya dawo, muna iya mu yi hira da shi, yana iya ya gane abin da yayi baya ma ba daidai bane ba cikin halin shi bane. A lokacin nan ne za mu sa shi wannan ƙwayoyi, sai ya tabbatar muna kuma da cewa zai shan magani sahe marece sati guda zuwa sati biyu. In yayi sauki muna iya sakin shi su tai gida, mu ba su randevu haka sati biyu su dawo. suka dawo kuma sai mu diba mu gani yaya ne yanayin jikin shi, akwai sauki ko babu sauki. In akwai sauki kuma za mu ƙara ba su wani randevu yana shan magani har wata guda. Yazo kuma sai mu diba mu gani shan maganin da yake yi akwai sauki ko babu sauki. In akwai sauki zai ci gaba da shan magani har tsawon wani lokaci. In babu sauki kuma sai mu diba mu gani yaya ne ya kamata, menene bai tahiya daidai, ana ba da maganin daidai ko ba a ba da maganin daidai. Tunda shan magani wanga sai waɗanda suke tare da ɗan mulatin sai sun kula sosai da yanda ɗan mulatin su yake shan magani, sai sun tabbatar ya sha da safe ya sha da dare. Saboda yawanci marasa lahiya na kwakwalwa, kamar kwakwalwarsu tana ba su wani tunani kamar sun hi kowa wayo, maganin wannan in ba ka kula ba ba sun sha ba, kana tsammanin sun sha wani lokaci laɓe shi ne suke su zubda. Saboda shi ne kenan wanda suke tare da ɗan mulatin su ne za su kula da shan wannan maganin. Saboda ba a hannun ta ma ɗan mulatin magani a ce ya sha da kanshi. Akwai lokacin da zai kai wanda zai iya sha da kanshi, amma daga farko ba an ba shi ba magani ya sha da kanshi. Wani bi za su sha da yawa ko su ki sha, yawancinsu ma ana samun wanda ba su shan magani su ce kai su lahiyar su lau don me za a ba su magani. Tunda yawancinsu ba su gane cewa su ba su da lahiya, su kullum su ne masu lahiya suke gani. Wani bi suna tambayan ma da likita, wai dalilin me kake bani magani, ni lahiya ta lau ban da wata matsala kuma ana matsa min in sha magani. Kenan su ba su gane cewa ba su da lahiya. Lokacin da suka fara gane cewa ba su da lahiya kenan sauki ya fara zawa. In sauki ya fara zawa suna gane lalle cewa ba su da lahiya a can baya, yanzu sun fara samun sauki. To in sun zo cikin wannan yanayi su da kansu ma suna iya su sha magani. Muna samun waɗanda in suka yi sauki ba sai sun taho tare da kowa ba, da lokacin amsa magani yayi su da kansu suke zawa nan mu ba su magani su koma. Inda suka tai ba sun yarda ba magani ya kare. Da sun kai lokacin da suka gano lalle cewa ba su da lahiya, su da kansu ba su yarda magani ya kare musu. Tunda in magani ya fara kare musu, su da kansu suna jin wani efe a cikin jikinsu, suna jin kamar rashin lahiyar nasu yana so ya taso. Sai su yo gudu su dawo sai a ba su magani. Saboda da maganin ya kare rashin lahiyar yana iya ya dawo. Saboda shi ne ba sai da maganin.
Kamar masu taɓin hankali nawa ne kuke samu, ko kuma a jumlace nawa ne kuka samu a hali yanzu?
Marasa lahiya na kwakwalwa a misali wanda muke kula da su wata duka muna iya samun sabo dai wanda ya fara shan magani dangance da matsala shaye-shaye, muna samun daga 5 zuwa 10 banda waɗancan saura waɗanda wata matsala rashin lahiyar nasu bai danganci ba shaye-shaye. To wanda suke zawwa kuma tsohi ne suna zawwa amsan magani, amma su banda su abin gaba ɗaya ne zan baka. Waɗanda suna zawwa amsan magani muna samun daga 150 zuwa 200 da wani abu har 300. Ya danganci da wata, wani wata ana samu daga 150 zuwa 200, akwai wani wata ana samu har zuwa 300. Wannan sai tut category confound duka masu matsalar kwakwalwa duka gaba ɗaya kinsu ba mu raraba su ba. Kamar mu ce waɗanda shaye-shaye ne yasa su ya kawo musu wannan matsala suke zawwa ko wani duk gaba ɗaya ne wannan ba da tsohi. Amma sabi muna iya samun daga 5 zuwa 10 waɗanda duka wata suke iya kamuwa da wannan matsala su zo nan wajen amsan magani.
Baya ga matasa da kuke samu, waɗanda matasa ne suka fi ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi, shin kuna samun magidanta haka ko kuma dattijan waɗanda suke da taɓuwar hankali haka sakamakon ta'ammali da waɗansu abubuwa haka ko shaye-shaye ko dai wani abu haka na daban?
Muna samun magidanta, amma dai matasa su ne suka fi yawa.
Baya ga shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ke taɓa kwakwalwar mutane, akwai wani abubuwa da suke da nasaba da taɓuwar hankali?
Ban da ma rashin lahiya wanda ya danganci shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, akwai mutane da yawa wanda zaka gani sun samu wannan rashin lahiya na taɓa kwakwalwa amma ba su shan miyagun ƙwayoyi. To irin waɗannan kuma ana samu inda duk aka yi bincike can baya wajen uwaye, sai a samu uwayen ma sun taɓa yin rashin lahiya wannan na matsalar kwakwalwa. Zaka gani duk fami kin da adda waɗanda suka taɓa wannan matsala, akwai hatsari su ma ɗiyansu su samu wannan matsala. Mai ba lalle bane sai sun samu wannan matsala, amma akwai hatsari. Kuma me yake sa hatsarin ya ƙara girma? In ya zama kana cikin wannan fami wadda akwai wajen uwayenka ko wajen kakin nanka wanda suka taɓa samun wannan matsala ta taɓuwar hankali, in ka shiga shaye-shayen wannan miyagun ƙwayoyi, to kai cikin ɗan lokaci kaɗan kwakwalwarka tana iya ta taɓu. Kenan kamar ciye a risk, kamar kana cikin hatsari.
Ana iya gadon shi kenan?
A teori kamar ba a ce ba kamar gado sai yansu abin sai ereditary mai yalogen, akwai shi a cikin jini, ana samun shi a cikin jini. Akwai wanda za a samu cikin ɗiyansu ba mu yi, wasu ana samun cikin ɗiyansu, akwai wanda za su yi wannan matsala ta taɓuwar hankali. In an tawaye ne, in guda yana da matsala ta taɓuwar hankali, shi wancan ɗan tawayecin guda yana da shansu kin a 80% da shansu shi ma ya samu wannan taɓuwar hankali. Kamar dan uwa wanda yake ya fito daga aka fito daga family guda yana cikin riska kin shi ma ya samu wannan matsala amma ba a iya cewa ana iya gado 100% tunda wasu suna iya su develop wannan matsala wasu ba su yi ba
to wace hanya mutum zai kare kanshi daga kamuwa da wannan cutar ta tabuwar hankali
hanya guda ce kamar waɗanda su dalilin shaye-shaye ne kwakwalwarsu ta tabu hanya wadda za su rabu da wannan cuta kawai su bari wannan shaye-shayen na mayagun kwayoyi inda duk kwakwalwarsu ta riga ta tabu nan duka abin da za mu yi musu magani su yi sauki su komo cikin yanayinsu amma in da sun komo cikin yanayinsu za mu hira da su mu ba su shawara mu kwatanta musu cewa wannan kwayoyin da suke sha ba su da kyau ga rayuwarsu ba su da kyau ga kwakwalwarsu wannan kwayoyin wai suka ci gaba da cikinsu suna iya taba musu kwakwalwa har abada suna iya sa su zama mahaukata har abada su dai masu shayin kwayoyi in dai baka sha wannan kwayoyin ba ba ka tabu ba in dai baka da antecedent cikin familyinka da waya ka sami wannan matsala amma wancan waje ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi tunda abu ne da ya fito daga Allah ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi
doctor an kawo muku masu tabuwar hankalin da har abada ba za su samu sauki ba
har abada dai ba sun warke ba ana samun sauki da zaran kana shan magani za ka samu sauki hankalinka ya koma kana iya duka yin abubuwa cikin mutane amma ka zaman to ko da yaushe sai ka sha magani babu rana guda da zaka ketare ba ka sha magani ba kenan kana samun stability rashin lafiya ya kwanta kenan saboda shine nan ba a zancan warkiya sai dai a ce ana samun sauki
masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a madadin abokin aiki na Hamid Mahmud da sauran abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa annan zamu dasa aya a cikin shirin mu huta lafiya
to gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aika mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adabar Rajau. Sakon yace talakawa ku guji siyar da ƙuri'unku. Ku sani cewa ƙuri'unku sune ƴancinku. Saboda haka ku yi amfani da yatsunku wajen zaben shugabannin da za su share muku hawaye, ba waɗanda za su sanya ku cizon yatsa ba. Sakon haɗin gwiwa daga Sunusuma Datta da Magaram da Iliyasu Yakubu Digawa tare da Yakubu Mai Aski Badaraka da malami Kurra garin Sarkin Noma duk a Jamhuriyar Nijar. Suka ce zaben shugaban ƙasa gami da na 'yan majalisun tarayya da makwabtan mu 'yan Najeriya za su gudanar nan da 'yan sa'o'i masu zuwa. Muna taya su fatan Allah ya kiyashe su da yin zaben tumin dare. Daga ƙarshe muke taya su addu'ar Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kan mala lafiya. Allah ya zaɓa mana jagorori masu kamanta gaskiya da adalci. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balane Yashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya. Suka ce tabbas yau 'yan takara a Najeriya ke kawo ƙarshen yawon neman zaɓe a ƙasar baki ɗaya. Muna roƙon Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi waɗanda za su cire mana kitse a wuta. A ɓangare guda muna daɗa kira ga 'yan uwanmu musamman matasa da su guji sadaukar da rayuwarsu kan 'yan takara. Don kuwa babu ɗan takarar da ya alƙawarin musayar rai da rai ko dasawa yayin yawon neman zaɓe. Don haka a yi hattara.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanan kwal a yankin Mongolia ƙasar Sin ya haura aƙalla mutum 4 a yau Alhamis inda mutum 6 suka jikkata a kana mutane 49 suka ɓata a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Rushewar buɗaɗɗen loton haƙar a jiya Laraba a Alsa League wanda kamfanin haƙar Zinjin Coal Mining yake gudanarwa ya zazzago da baraguzai kimanin mita 500 a ƙetare mai tsawon mita 800 a cewar rahotannin kafafen labaran. Na kama aiki kimanin misalin ƙarfe 1:15 na rana sannan na lura cewa duwatsu na gangarowa daga saman dutsen. Wani ma'aikacin da ke kwance a asibiti ya faɗawa kamfanin labaran ƙasar CCTV a yau Alhamis. Kamfanin labaran kasar ya ruwaito cewa shugaba Xi Jinping a jiya Laraba ya ba da umarnin a fara aikin ceto waɗanda suke ƙarƙashin baraguzai. Ko da yake wata zaizayar ƙasa da ta auku a yamma ta haifar da cikas wajen aikin ceton gano waɗanda suke raye.
Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai dai a dakaci shirin mu na yau da gobe. Amma idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. To amma yanzu a madadin Aisha Mu'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu a Julie Ledes Gresham, da kuma engineer ni Murtala Faruk Sanyinna, ke muku fatan alkhairi, ma'assalama.